Watanni shida da suka wuce, kungiyar shanin tattalin arziki ta ƙasa NESG a Turanci ta fitar da wani bayani da ya nuna cewa gwamnatin Najeriya ta kashe jimlar kuɗi naira triliyan 3.6 kan tallafin man fetur tsakanin shekara ta 2015 zuwa 2021. Kwatsam sai ministar kuɗi ta Najeriya Zainab Shamsuna Ahmed ta ce har yanzu ana buƙatar ƙarin naira triliyan 6.7 domin ci gaba da biyan tallafin. Wannan bayani nata ya sa majalisar wakilai kafa wani kwamitin wucin gadi domin ya bincika yawan kuɗi da ake ta kashewa akan tallafin man fetur da kuma alfanun yin haka ga ƙasar, kamar yadda shugaban kwamitin Mustafa Aliyu Ibrahim ya yi ƙarin haske.
Ƙari da ƙarau irin matsalolin tattalin arziki da ake ciki da kuma kuɗin da ƙasa ke nema kowane lokaci domin a sauƙaƙa tsadan mai a cikin ƙasa. In baki manta ba, kwanakin baya ita kanta ministan kuɗi ta yi magana shekara mai zuwa ta kuɗi ana buƙatar kusan triliyan 6.7 da wani abu wanda ƙasa za ta sadaukar domin sauƙaƙa mai fetur ga 'yan Najeriya, wanda kuma ba ƙananan kuɗi ba ne, wanda ya kai kusan kashi 40 na bajet ɗin ƙasa, ko in ce 30 da wani abu da 40.
An jima ana waɗannan bincike akan batun tallafin man fetur a cire ko kar a cire, wani abu ne za ku yi na daban da ya bambanta da bincike-binciken da ake a baya?
In kin lura ga yadda muka ɗauki aikin nan ba da wasa muka yi ba. Ya za a daidaita a gyara in za a ci gaba? In kuma menene muhimmancin wannan subsidy da ake magana, kuma ai wasu gyare-gyare?
Yanzu ana sayar da gangan ɗanyen man fetur akan dala 92.4 sabanin dala 45 a bara, amma duk da wannan ƙarin Najeriya ta ɗage wa'adin cire tallafin da watanni 18 daga farkon wannan shekara, wanda zai kai har ƙarshen lokacin wannan gwamnati mai ci yanzu. Ƙwararre a fannin tattalin arziki Zulkifilu Alhassan ya nazari kan haka.
Ni a ra'ayina tun farko ma bai kamata a yi maganar tallafin nan ba. Idan ƙananan kasashe suna iya tace mansu man da suke amfani da shi, to ƙasa kamar Najeriya abin kunya ne a ce mun kasa tace man namu. Lokacin da Buhari ya zo, mun ɗauka ba za a yi wata 2-3 ba za a gyara matatun man nan har a fara tace man nan a gida, to amma hakan bai samu ba. Yau an waye gari a lokacin da gwamnati take matuƙar ainihin ƙarancin rashin kuɗi, a lokacin ne ta ce ta ɗauki wannan nauyin.
Shi kuwa mataimakin shugaban ƙungiyar IFMAN Abubakar Mai Gandi ɗakin gari ya tsokaci cewa dole akwai abin dubawa a yawan bincike da majalisar ƙasa ke yi kan cire tallafin man fetur.
Binciken da ainihin su 'yan majalisa suke yi bincike ne mai kyau ƙwarai da gaske. Sai dai abin da ke nan, mafi yawanci za ki ga an zo wannan bincike sai ki tarar da cewa ana tsakiyar wannan bincike sai ki ga an zo an yi watsi da shi. Saboda haka su tsaya su yi bincike na tsakani da Allah, a bincika a ga cewa meye ainihin man da an ka tabbatar da 'yan Najeriya suna sha, ba wai wanda ba a shigo da shi ba, koko wanda aka shigo da shi aka fitar da shi da bayan fage.
Kwamitin yana ci gaba da bincike tare da gayyato manyan ma'aikatan gwamnati, a ciki har da ministar kuɗi Zainab Shamsuna Ahmed, wacce ake sa ran za ta amsa gayyata nan gaba kaɗan. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.